الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne daidai da daren 15 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 24 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shine kasar na 22 daga cikin jerin giyar tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muka watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Jama'ar musulmi, idan ba a manta ba, har yanzu ba mu gushe ba muna cikin tafsirin suratul baqara, wadda wannan sura ta zo tana sharar fage dangane da al'amura masu dindin yawa. Daga ciki ta ɗauko mana wani ƙasaitaccen tarihi. Wannan tarihi kuwa shine farkon shugabantar da Annabi Adam da Allah maɗaukakin sarki yayi a wannan ainihin duniya tamu. Wannan mas'ala da ita sura take ɗauke da ita ta kai mu zuwa ga tsawaita bayanai dangane da fitar da ƙa'idoji da tsarin shugabanci a cikin addinin musulunci. A inda, idan ba a manta ba, karatun da muka kwana a kasar na 21, wato kasar ɗin jiya, muka fara tattauna wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci dangane da sharuɗɗan da shugaba na al'ummar musulmi gaba ɗaya suka wajaba ya cika su, sannan ya tabbata cewa shugaba ne na duniyar musulunci gaba ɗaya. Waɗannan sharuɗa, daga cikinsu muka ji cewa, na farko, lallai ne wannan shugaba ya zama baƙuraishe ne. Na ce, in Allah maɗaukakin sarki ya so, a yau na yi alƙawari zan ƙara bayani dangane da me ake nufi da baƙuraishe. Amma dai dalilin wannan magana ita ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da al-Imam An-Nasa'i suka rawaito da isnadi sahihi, yake cewa al-a'immatu min quraish, shugabanni ana daukan su daga quraishawa ne. Muka ji cewa sharadi na biyu dole ne wannan shugaba ya kasance ya hada dukkan kamala da siffofi da martabobi na cikakken alƙali na musulunci, domin kuwa wajibi ne ya zama zai iya yunkurin fitar da hukunci daga cikin hukunce-hukuncen musulunci waɗanda za su iya afko mishi ba tare da yana da wani nassi na Ƙur'ani ko kuma sunna ingantacciya ba. Sannan na uku, muka ji cewa dole ne ya zama ƙwararre ne game da al'amuran yaƙi, ya san shige da fice na al'amarin yaƙi, sannan kuma yana da ƙarfin zuciya da ƙarfin jiki da jarumta wadda zai iya turmushi azzalimi ya ainihin hana shi zalunci. Sannan idan rago ya kawo kukan an zalunce shi, zai iya ainihin wato kwato mishi haƙƙin da aka zalunce shi. Na hudu, ya zama yana da ƙarfin zuciyar da idan wani yayi laifin da za a yi mishi haddi kamar na kisa ko bulala ko ɗauri ko yanke hannu ko makamantan haka, zai iya yi mishi ba tare da ya tausaya mishi ba ko kadan. Waɗannan bayanan da muka ji su gaba ɗaya, na ƙarshen nan sai malam yake, bayan da ya gama kawo, sai ya ce waddalilu ala hadha kullihi ijma'us sahaba, dalilin waɗannan maganganu gaba ɗayansu da aka faɗi cewa dole ne shugaba ya zama baƙuraishe, shugaba ya zama yana da ilimi na ijtihadi, sannan shugaba ya zama ya ƙware game da al'amuran yaƙi, sannan dole ne shugaba ya zama baya jin tausayin tsayarwa da wani doka daga cikin ainihin dokokin Allah. Sahabbai, Allah ya ƙara musu yarda, baki ɗayansu sun haɗu akan ainihin waɗannan sharuɗa. Sai ya ce li'annahu la khilafa bainahum, babu saɓani a tsakanin sahabbai, annahu la budda min an yakuna zalika kulluhu mujtama'an fihi. Sahabbai suka ce ba saɓani, duk waɗannan sharuɗa dole ne su tattaru su haɗu tattare da wannan shugaba. Wale annahu huwa allazi yuwallil qubata wal hukam, shi wannan shugaba shi ne yake naɗa alƙalai, shi yake naɗa hakimai, shi yake jagorancinsu. Walahu an yubashiral fasla wal hukuma, in ta kama shi da kanshi zai iya runguma ko zai iya fuskanta ainihin wato alƙalanci da kanshi, ko kuma ya zama ainihin wato shugaba mai zartar da wani hukunci. Wa yatafahasa umura khulafa'ihi wa qudatihi, sannan kuma zai rinka binciken al'amuran khalifofin shi, wato gwamnonin shi, da dagatai, da hakimai, da magaddai, da masu anguwanni waɗanda ya nada a yankuna, zai rinka ainihin bincikar su. Hakanan alƙalan shi zai rinka ainihin bincikar su. Walan yasluha zalika kullihi illa man kana aliman bi zalika kullihi qayyiman bihi, babu wanda zai cancanta ya haka jama'a, matukar shi ba shi da wannan siffar. Ma'ana da za ku dauki lauya ku nada shi ya zama shi ne ainihin wato ministan harkar gona, akwai abubuwan da za su iya layance mishi a ciki, musamman akwai ƙwararru waɗanda suke karatu suka dade game da harkar noma. Ina fata an gani. Amma kuka dauki tsohon likita, kuka dauki ma'aikatar lafiya kuka bashi, kuka samu tsohon headmaster ko principal wanda ya dade, ko kuma wani education officer ya dade a cikin harkar ilimi, sai kuka dauko shi kuka nada shi ya zama shine commissioner ilimi. Duk inda ake shiga da fice game da harkokin ya sani. To duk sanda kuka samu mutumin da yake ya kware, ya sani, ya karanta, ya mu'amalanci harkar alƙalanci, sai kuka dauko shi sai kuka nada shi a matsayin khalifa na musulmi. In ya tashi binciken alƙalai ya san yadda zai bincike su. Ina fata an gane. Me yasa ko ga matsala take faruwa a Najeriya? Misali jama'a, a lokacin da aka yi rikicin mai tatsi ne a jihar Gongola, wadda ita ce yanzu jihar Adamawa da Taraba, akwai wani aboki na wanda ya ciya man a lokacin abinda suke kira sole administrator, wato kantoma na rukun mulki da suke cewa kaza-kaza. A lokacin da aka yi rikicin a nan jihar Gongola, sai zama akwai wani DPO wanda shi mutumin jihar Kalaban, don haka bai kware da sanin Hausawa, al'adunsu, menene bambancin 'yan tatsi ne da waɗanda ba 'yan tatsi ne ba, bai san wannan ba. Sai da haka kawai an gama rikicin 'yan tatsi ne, ya shiga cikin garin Michika da ke jihar Gongola ɗin, wato Michika wadda take jihar Adamawa a yanzu, sai ya je ga alarammomi suna ta karatun Qur'ani, sai ya sa duk aka kwaso su aka zuba su a sel, ya ce duk waɗannan 'yan tatsi ne. Kun fahimta jama'a? Sai shi wannan abokin nawa ya ce, sai ya je a matsayin shi na ciyaman, da ya je ya same shi sai ya gargaɗe shi ya ce, kai baka san al'adunmu ba, na gaya ma duk abin da za ka yi a garin nan ka rinka tuntuba ta, waɗannan ba 'yan tatsi ne ba ne. Ya ce waɗannan 'yan tatsi ne, me bambancin su, 'yan tatsi ne ba gashi suna karatun allo ba? Shi sai duk wanda ya ga yana karatun allo shi ne ɗan tatsi ne. Ko kun fahimta jama'a? To wannan yana daga cikin kurakurai waɗanda yanzu ita kanta hukumar 'yan sanda ta tayamma gyaran wannan, don haka ta fitar da Imam Directorate, ma'ana wani sashi na harkar limamai da masu wa'azi da sauransu. Don na daga cikin abin da yake baiwa 'yan sanda da SS, manyansu da ƙanansu, shine ba sa iya bambance masu addini. Ko kun fahimta jama'a? Da yawanci SS da 'yan sanda ba sa iya bambance wane ne ɗan izala, wane ne ɗan shi'a. Sai lokacin da ainihin wato 'yan shi'a suka waye gari, suka fitittike, suka fito gawurtattun 'yan iska, suna sanya jahula, suna sanya t-shirt da sauransu. Amma da 'yan shi'a suna sa dagaggen wando, 'yan izala na sa dagaggen wando, 'yan shi'a na barin gemu, 'yan izala na barin gemu. So sai ya zama ba sa iya bambancewa. In ba kuma ta ba, ko a wancan lokacin da aka yi rikici a nan jihar Gongola ɗin, in kana sauraron labarai a lokacin, za ka ji sai da aka rinka kama 'yan izala a matsayin 'yan tatsi ne. Me yasa? Saboda waɗanda suke cikin harkar 'yan sandan wasu mutane ne waɗanda ba a ɗauka daga cikin nau'in waɗanda suke mu'amalar addini ba. Wannan yana daga cikin gidadancin da yake faruwa a da yawa daga hukumar jami'an tsaro. Yanzu da yawa 'yan sanda da SS ba su san bambancin 'yan salafiya da 'yan Boko Haram ba. Me yasa? Da an ɗauki 'yan salafiya da yawa a cikin harkar 'yan sanda da SS, da su za su rinka gaya musu a ga mai siffa kaza, mai magana kaza shi ne ɗan Boko Haram, mai siffa kaza, mai magana kaza shi ne ɗan salafiya.
dole ne sai kun yi amfani da waɗanda suke cikin harka kuke iya gano suwane ne kaza, menene ma'anar kaza, yaya akai kaza. Ko kun fahimta jama'a? Ba kwa ganin sojoji yadda suke a nasu harkar? Soja ko direba ba za su ɗauka wanda ba direba ba soja ba. In suka ɗauke shi ko sai sun je sun horar da shi ya zama soja irin su, sannan sai ya ci gaba da tuka mota ɗin. Saboda haka duk inda aka je shi direba ne, shi soja ne. Duk inda aka je shi baduku ne, shi soja ne. Shi tela ne, shi soja ne. Shi mai kaza ne, shi soja ne. Komai sai a nasu. Dan haka duk al'amarin da ya shigo musu nan da nan suna iya wayewa su gane kaza, su gane kaza. Babu wani wanda ko gadi sojoji ba sa sa mai gate sewa. Sai soja. Ba za ka tafi kofar barikin soja ka ga an dauki wani tsoho an ba shi katuwar gora yana gadi ba. Ba yadda za ya haka. In ya so shi tsohon za su dauke shi ya zama sojan su ba shi bindiga. Ina fatan kun gane. Wannan mas'alar tana da matukar muhimmanci jama'a. Ba zai yiwu ku taɓa ɗauko wa mutane wanda ba irinsu ba, ku ɗora shi ya shugabance su, sai an rinka samun batar na ƙa tsakanin shi da su. Ko kun fahimta jama'a? Ba kwa ganin jihar Lagos da aka tashi sai aka ɗauko Bola Tinubu? Bola Tinubu shi ma area boy ne, uwarshi sunanta maman area boys ma, uwarshi ita maman area boys ce ma. Ta ga magana ta yi kyau. Ina fata an gane. To haka al'amarin yake jama'a. To shi da sai malam yake cewa babu wanda zai iya gyara al'amarin alƙalai da sanin shiga da fitun su in ba ya shiga cikin harkar ba. Ina fata an gane. Baka gan aka samu wani tsohon malamin makarantar secondary wanda yake tsohon crook ne, duk wata rashin gaskiya da wiwi ya sha afawa. Idan aka sashi yana karantar da wasu kangararrun yara, da ya kalli idan wani sai gaura mai mari, yace fito da ita aljihunka, yace mai sake gaura mai mari sai fito da ita. Shi ya san sirrin abin. Ba ku ganin yan DLA masu kama kwaya suna leka a cikin mota sai su ce fito. Kai ustaz sai ka ce ni sace fito, kai kasan sai ga ya fito, sai su kwashe shi da mari. Suna kallon idan shi sun san yana sha. Ya aka yi? Su ma daga industry din suke. Ba ta an gani. To shi ne haka al'amarin yake. Al-khamis, malai ya ce sharaɗi na biyar, an ya kuna hurran, lallai ne shugaba ya zama ɗa ba bawa ba. Wala khafa a bishtirati hurriyatil imami wa islamihi. Malai ya ce ba abu ne ɓoyayye ba game da sharɗanta cewa dole ne shugaban musulmi ya zama ɗa ba bawa ba. Dan ya zama bawa to yana cikin shugabanci, za a iya kama shi a sayar da shi. Ko kuwa za a iya tasake shi a ce yau ya tafi Sokoto ya je tarbo da illaila, za a kawo mai gidan shi Shaddoji ya je tarbo su. Yana shugabanci, dan haka ba zai yi ba dole sai ya zama ɗa ba bawa ba. Sannan sai ya ce kuma haka dole ya zama musulmi ba kafiri ba. Khalifan musulmi dole ne ya zama musulmi ba ainihin kafiri ba. Sai malai ya ce wa huwa sadisu, wannan shine sharadi na shida. An gane jama'a? Ba za a dauki kafiri a sanya ya zama shine shugaban al'ummar musulmi na duniya ba. As-sabi', sharadi na bakwai, an yakuna zakaran, lallai ne ya zama namiji salimal a'ba'i, wanda yake da lafiyayyin gaɓoɓi. Kai ya zama makahu, kai ya zama mai ido ɗaya, kai ya zama mai dindimi, kai ya zama mai ainihin hannu ɗaya, kai ya zama gurgu, ya zama duk gaɓoɓin shi lafiya lau suke. Wa huwa samin, sai malai ya ce lafiyayyin gaɓoɓi ɗin nan shine sharaɗi ainihin na takwas. Ba a ɗauka wanda yake da nakasa a cikin halittar shi a naɗa shi a matsayin ainihin shugaba. Sai malai ya ci gaba da sharhin sharaɗi na bakwai dangane da kasantuwar ya zama dole namiji. Sai ya ce wa ajma'u, saboda al'ummar musulmi malamai gaba ɗaya sun haɗu ala anna al-mar'ata la yajuzu an takuna imaman. Malaman musulunci sun haɗu akan cewa mace bai halatta ta zama ita ce shugaba ta ainihin musulmi ba. Wa in ikhtalafu fi jawazi kauniha qadiyatan, ko da ike malamai sun yi sabani game da ko ya halatta ta kasance alƙaliya, ta zama alƙali, فيما تجوز شهادته شهادتها فيه الكالنچن ما عند malamai suka yi sabani game da al'amuran da ya halatta ta bada sheda al'amuran da bai halatta ta bada sheda akan su ba malamai sun tabbatar da cewa ba za ta yi alƙalanci akan su ba amma al'amuran da ya halatta za a iya ɗauko ta a matsayin sheda ko ya halatta ta yi alƙalancin wannan misali daga cikin inda malamai suke magana ya halatta a karɓi shedar mace shine idan yau ka saki matarka kana jiran sai nan da wata uku za ta ainihin yi idda kowane wata za ta yi jini ɗaya a iyakar tunaninka sai ta zo cikin wata ɗaya da rabi sai ta ce ta gama jini uku sai malamai suka ce sai a je a samo mata ƴan uwanta waɗanda suka santa suka san mutuniyar kirki ce a tambaye su ba da sheda a kanta shin mutuniyar kirki ce ba ta ƙarya in suka ba da sheda a kanta cewa eh ba ta ƙarya sai a ce to shikenan a cikin wata ɗaya da rabi ta yi jini uku kenan dan akwai matar da a wata ɗaya take jini biyu akwai matar da a wata ɗaya take jini uku to balle wata ɗaya da rabi ya isa ta jini uku to yanzu kaga waɗancan matan da za a je a nemi sheda a wurin su ko ya halatta a karɓi sheda su game da wannan matar ko to shine malamai suka yi sabani irin waɗannan matan ya halatta a nada su su yi alƙalancin rigingimu irin waɗannan ko kun fahimta irin waɗannan ya halatta su yi alƙalancin rigingimu irin waɗannan shine aka samu sabani ainihin a tsakanin malamai misali dadin dadawa a ce mace ce sai al'amari ya kama wanda in aka zo ta ba da sheda za a karba ya zo cikin hadisin Bukhari an daura auren wani sahabi da wata sahabiya ana ta murna za a je a tare sai wata baiwa ta zo ta ce ai na shayar da ku nono kuna kanana ma'ana kai an goka sha nono na ke ma amarya kin sha nono na kina karama sai ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga abin da wannan mata ta ce manzon Allah yake to yaya za a yi kaifa wa qad qila ya za a yi tunda ta riga ta fada ma'ana yanzu za a karbi shedar ta to yanzu irin wannan matar idan da za ta je ta karatu a bangaren shari'a ya halatta a nada ta ce alƙalancin irin waɗannan rigingimun ko bai halatta ba wasu malamai suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba kaji alƙalancin ma fa ba a buɗe ba ba kowanne iri ba sai irin waɗannan matsalolin shi ma kuma malamai ba su yi ijma'i akai ba sun yi ainihin sabani akai jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa to wani babban malami ya tsaya ya ragarraga da waɗannan matsalolin guda biyu gaba ɗaya ina hukuncin a zaɓi mace ta zama shugabar ƙasa ko ta zama governor ko a zaɓe ta ta zama minister ko ta zama commissioner ko ta je ta zama senator ko ta zama yar house of reps ko house of assembly ko ta zama chairman ko a zaɓe ta a matsayin counselor gashi wani babban malami ne professor ne mai suna Al-Aminul Hajj Muhammad Ahmad asalin shi mutumin ƙasar Sudan ne yayi lecturing a Jami'ar Ummul Qura dake Makka yanzu kuma ya dawo gida a ƙasar Sudan din a Jami'a ta Undurman anan yake professorship a cikin harka aqida da shari'a gashi yace hukumu tawallil mar'a al-imamatul kubra wal qada hukuncin mace ta zama ita ce shugabar al'umma gaba daya da kuma hukuncin a ce mace ta yi alƙalanci au an takuna wazira ko kuma ina hukuncin mace ta zama minista ko commissioner ko counselor ko chairman ko wane ne kana buƙatar ka samu littafin nan ka zauna ka karance shi kakkab ƙarshen tika-tika tik shine duk waɗannan abubuwan ba su halatta ba ina fata an gane ku karanta tafsirin al-imamul hafiz ibn kathir ibn dimashqi ku ji abin da yace a ƙarƙashin ayar da Allah yake cewa الرجال قوامون على النساء مزاجي سوني إياين جداغ ماتا سوني طيا أكنسو بما فضل الله بعضهم على بعض سبودا الله مرأوك شنسركي دا ما يفي في تساشي أكنساشي تند الله يفارح لتا الله بيديدي تمتد نمجبا الله يحلت نمجي أكن ينا سمد مجي شيني ونن في فيكم fifiko ne supernatural daga Allah madaukakin sarki ne ba wai wani ne a cikin fatawar shi yace namiji yafi mace ba Allah madaukakin sarki shi ya fifita maza akan mata wabima anfaqu min amwalihim sannan kuma in aka zo aure maza ke bayar da sadaki, maza suke daukar hidiman aure. To bayan da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin ainihin wato aya ta 24 cikin suratul nisa, babban malami Ibn Kathirin da yazo sai ya ce ai ar-rajulu qayyimun 'alal mar'a, namiji shine tsayayye akan mace, shike kula da ita, huwa ra'isuha wa kabiruha, shine babba, shine shugabanta, wal hakimu 'alaiha, namiji ke da iko akan mace. Mana ko da ke ce hajjiyar birni kika je kika auri wani talaka bawan Allah, to shine mai gida, shi yake da ta cewa bai halatta shi ya zama mijinta ce ba, shine yake da ta cewa hatta akan ita kanta dukiyar taki, wa mu'addibuha, kuma shike ladabtar da ita, idza wajjat, duk sanda ta kauce. Sai yace bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, dinnan ay li anna ar-rijala afdalu minan nisa'i, maza su ne suka fi mata falala, war rajulu khairun minal mar'ati. Wannan littafi ne da aka rubuta yau shekara fiye da 700 da ta gabata, gashi malamin kararar tafsirin alqur'ani yake, kuma mu ma yanzu ba tafsirin muke ba, kaga karin gushi kenan, tafiyar ce tazo za ni tazo da muje mu, ma'ana yake namiji yafi mace daraja, walihadha kanatin nubuwa mukhtasatun birrijali, dan haka annabta take banci maza kadai. Kaji kuma Ibn Kathirin sai kutso wata babban matsala, ita ce shin ko akwai mata a cikin annabawa? Malamai dewa suka tafi akan cewa babu mace annabiya, sai aka samu wani gawurtaccen malami a kasar nan mai suna a Sheikh Adam Ilorin, mutumin kasar Ilori ne amma kuma zaman garin Agege, yanzu shine shugaban Markazul Islami dake Agege a Lagos, amma Allah ya mishi rasuwa dan shi yake shugabancin a yanzu. Sai ya rubuta wani littafi ya daura gindin wannan matsala bam, ya kafa hujja da littafai na Al-Muhalla da Al-Fisal wa nene littafan Ibn Hazm akan cewa akwai mata annabawa, yace sahannatu duk annabawa ne, su Maryam duk annabawa ne, duk ya kawo nashi dalilan. Dan ka san matsalar ba mujma'un alaiha bace, ba matsala ce da aka yi ijma'i akai ba, amma Ibn Kathirin da yake ya gama gamsuwa game da abin da yake daidai, wanda kuma shine daidai din kabiyar da Malam Adam Ilorin ya tafi akan ta, Allah ya gafarta mishi, kuskure ce cewa akwai annabawa mata, Maryamu ba annabiya bace, wahayin da aka yi mata wahayi ne na ilhama, hakanan ainihin abin da ya shafi Hannatu mahaifiyarta, hakanan duk sauran waɗannan Asiya da sauransu dukkanin su babu annabiya. To amma ya dauki ra'ayi ne na al-Imam Ibn Hazm a cikin ainihin littafin Al-Muhalla. Ibn Hazm kuma psychologist ne, yana dealing with a lot of psychological da philosophical theories, dan haka ya kawo hujjoji na tunani da masu ƙarfi da wasu ayoyi waɗanda ya kawo su kai tsaye, ya biya kakkafa su, yace lalle akwai annabawa mata, amma ingantacciyar magana kamar yadda Ibn Kathirin yace annabta ta ke banci maza ne kawai, wa ma arsalna min nabiyyin min qablika ko illa rijalan nuhi ilaihim, kafin kai ba mu aiko wasu, ba mu wahayi ga kowa ba, ba mu baiwa wasu sakonni ba, sai mazaje. To amma duk malan Adam Ilorin duk sun fassara wannan ayoyin, kuma suka ba su nasu fassarorin. Littafi ne juz'i guda ya zauna ya rubuta shi. Allah ya hori Najeriya da manya-manyan malamai, innama talauci ne rinka danna mutane. Sai sa bana a ma'aradul kitab da aka yi na farko a irin shi a Kano, wanda Malam Ibrahim dan Nijeriya aka ware kanta guda wadda rubuce-rubucen malaman Najeriya ne aka rubuta aka zuwa. Amma ɗan kaɗan ne ghaibun min faidihim, malamai a ƙasar nan sun yi rubutu ɗibga-ɗibga, sarkin zazzau shehu kwasau, mujalladai ya rubuta, suna nan a taskanta a nan cikin fadar zazzau, ba a buga su ba. Mujalladai, malamin tafsiri ne, malamin usuli ne, idan Suyuɗi ya yi littafi sai sarkin zazzau shehu kwasau ya ɗauki littafin ya farke shi ya yi ta haƙiƙin inda zai zubar da wani wurin ya yi mujalladi biyu, sai mai da shi mujalladi biyar. Amma ina suke? an ban mu da hawar daushi mu zage zage, Allah ya saka da alheri. Na fata an gane. Malam yace wa kadhalika al-maliku wa kadhalika al-mulku al-a'zam, haka nan shugabanci babban shugabanci shi ma baki daya sai maza ne, bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama, saboda manzo Allah yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a, pau pau pau, mutanen duk da suka nada mace ta zama ita ce shugabar su ba za su taba nasara ba. Wa kaza mansibul qada, haka nan matsayi na ainihin alƙalanci, wa ghairi zalika, da waɗansu al'amura, ko neman aure aka zo gidan kan ka shugabantar da matarka, ko mahaifiyarka ka shugabanta auren, baya albarka. Ya kamata ka gane wannan. Aka zo neman aure ka tsaya kai magana kai kadai, abinda zaka faɗa shine dan kai ne namiji. Amma in ka zama mijin tace kace to ku wuce Hajiya na nan, ɗakin ta ne na biyu. Kai kuma kawai ka ja matashin kai ka kwanta. Ta zama talasuru. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji, lallai ne mata ba a nada su a matsayin shugabanci. No matter what contemporary is our world. Dan yanzu ɗan boko suna cewa ai yanzu wata duniya ce wadda ta canza ba irin ta da ba. Ai wannan duniyar da ta canza ma ita ta fi cancantar. Da ce kada ma mata su fito a matsayin shugabanci din. Saboda haka gaskiya, saboda Allah, mata a daina rudar ku. A wannan matsayin ne zan tsaya in yi amfani da wannan damar in ce matan kungiyar Form 1 sai ku yi taka tsantsan, saboda akwai wasu guba waɗanda ake neman a fesa muku musamman a wannan kabiyar. A yanzu haka kungiyar Form 1 ta fitar da wani littafi sukutun da guda wanda kusan shekara 13 ake son a fitar da littafin. Sun gayyace ni wata rana masallacin Sultan Bello, yanzu kusan shekara 13 din da suka wuce wajen 97, naje ne musu lecture. To daga cikin mujallasu sai naga wannan write up din, an samu wani doctor, wani wane ne, wani doctor ne fa wanda ya karatu akan harkar da ta shafi maganin gargajiya, ma'ana chemical engineering, yaje kuma yana maganganu har yazo yadda ki wannan hadisin Abu Bakrata ya raunata hadisin nan na Abu Bakrata, da annabi yake cewa al'ummar da suka shugabantar da mutane ba za su taba dacewa ba, ai suka shugabantar da mata ba za su taba dacewa ba. Yace wannan hadisin ƙarya ne, ba annabi ne ya faɗe shi ba, philosophy ne. Tun muna nan muna karatu nan, duk aka kawo wannan matsalolin anan ABU, akai ta hayaniya anan Central Mosque. Wani fitsararre ne mai suna Rashad Khalifa, shi ne ya rubuce, shi kuma Rashad Khalifa mu'tazili ne, ma'ana suna gabatar da hankali akan nassi, don haka in abu ya saba ma hankalinsu shikenan sai su yi watsi da shi. Don haka duk wani dan boko da ya san yana karanta littattafan Rashad Khalifa, wane ne Zawali Isra'il, waɗannan littattafai ka yi a hankali da su. Waɗanda suka rubuta su ba malamai ne na sunna ba, mutane ne waɗanda za su ɗauko ayar Qur'ani su fassara ta su da kansu, ba tare da sun dogara da wata ayar ko wani hadisin ko wata fassara daga cikin fassarorin malaman farko ba. Don haka ƴan uwa mata da ke ƙungiyar Form 1, sai ku yi a hankali. Na san kun buga wannan littafi har yanzu kun kasa lancin ɗin shi, wai suna tawakkuin raddodin da za mu yi musu. Mu kan muna nan mun ɗana kunama bindigoginmu na raddi. Kuna fitar da littafi, lallai za mu yi raddi a kai. Domin suna cewa ne wai a musulunci babu dalili ko kwaya ɗaya wanda aka ce wai mace ba za ta yi shugabanci kowane iri ba. Wai kuma wannan magana suna yi ne da bakin musulunci, da alƙalamin musulunci. Wannan makirci ne aka bullo muku da shi, za a yi amfani da shi ta cikin ƙungiyarku da ake cewa ana yaɗa musulunci. Don haka babu maganar cewa mace za ta yi shugabanci, babu wannan a cikin addinin musulunci. Shugabanci na maza ne. Duk waɗannan theories da nazariyat da suke cutarku da shi cewa what man can do, woman can do better, kuna yaudarar kanku ne. Ba matar da za ka ga ta tako motar ta taho tun daga Maiduguri za ta tafi Kalaba, da ka zo wuce ta kai mata horn, kai fitila, sai ta kauce a guje, ta ce kai ba ka ganin mata ne, ashe kun san cewa ba irin ku ɗaya da mu ba. Da kai fitila kai horn, sai ta rikice ta koma ta ce kai ba ka ganin mace ne, wai ce ki biyo hanyar maza ce, maza ne ke biyo. Ina fata an gane. sikiyarinki yana nan daga uwar daka da falo zuwa kicin, sikiyarinki kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi sahihi da al-Imam at-Tabarani ya ruwaito yace duk sanda mace take kai da komowa tsakanin ɗakin mijinta zuwa kicin tana shirye gida, tana gyara gida, yace duk sanda ta kai ta komo sai a rubuta mata ladan Safa da Marwa. Dan haka mata kun ji inda na ku sikiyarin yake, inda highway din ku yake kenan, a daina yaudarar ku. Babu la alaka tsakanin tayi degree wai dole sai tayi aiki, ma'ana so ake jama'a gaba ɗaya yanzu ya zama ba mu da uwaye a gida. Dan haka ga yaran nan su wane ne suke rike da su? Nannies ne suke rike da su. Sannan makiyanku kuma suna da mummunan shiri a kanku, sai a je a shiryo ƴan mata waɗanda an yi training ɗin su a cocina yadda za su gurɓata tarbiyyar ƴaƴan musulmi daga jihar Plateau, jihar Nasarawa, jihar Kaduna, sai a watso su Abuja. Duk abin da ka ce za ka bata, matuƙar dai ka yadda ta riƙe maka ƴaƴa za ta yi. Don ita dama ba abin da za a bata ne maƙasudin ba, ita ma'aikaciyar wata hukuma ce. Za ka ganta ta zo buji-buji, ba buji-buji ba ne, har diploma wata take da shi, wata har NCE ta yi ta gama, sai ta zo. Kai ka fita aiki, matarka ta fita aiki, yara ƙanana ita za ta yi musu wanka a tafi da su makaranta, in sun dawo wurinta, wannan masha mama yayaye a wurinta yake. Ana nan ita take tarbiyyar su, ita take jefa musu kalmomi na kafirci, ita take tarbiyyar su, ita take koya musu komai. Sannan sai ka ganta da sura wadda take kyakkyawar sura, kana nan kana lallabawa za ka neme ta a munafince, sai ta nuna ba wani munafinci, ita ta ma kware. Duk inda kake so za ku rinka haduwa, da ta dauki ciki bam, me zai faru? Za ka ce a zubar, ta rufa maka asiri. A lokacin ne sai ka ga manyanta sun bayyana, sai a to tunda ita ma ta samu rabuwa, ita zama madam. Wannan rikici ne wanda ni ina ɗaya daga cikin waɗanda an sha zaman sulhun ta sha Abuja da kewayenta. Yaya za a yi? Sai a ce ai shikenan. Ita kuma uwar gidanka sai ta fushi ta ce tunda ka dirka wa ƴar ɗakin ta ciki, ta gudu ta bar gidan, dama alhamdulillah. Wannan yanzu ta shigo da izza ne, baka isa ka ce mata mata musulunta ba, sai ta ce ba za ta musulunta ba, za ta haifar maka ɗa, ta riƙe nata, ta riƙe naka, ta zauna a gidan ta ridantar da su. Wannan duk yana daga cikin protocolat, duk yana daga cikin makircin da kafirai suka shirya na tsawon shekaru fa, yanzu ana execution ne, ana zartarwa ne kawai. Shi yasa lallai ne al'ummar musulmi ku bar matan ku su yi karatu, ku bar ƴaƴan ku su yi karatu, amma fa babu lazimi wai a ce wai to tayi degree ya za ta koma ta zauna a ɗaki, ma'ana tayi degree duro ne akan ta guda nawa da ba za ta iya zama a cikin ɗakin ba, ko ko degree duro ne aka dora a kawunanta wanda in ta zauna a ɗakin, ɗakin ba zai shigo ba? Ai ba duro bane akan ta, degree ne kawai, kuma ba a ganin shi za ta iya zama. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka lallai jama'a ayi taka tsantsan wallahi, amma in ba haka ba jama'a, waɗannan haɗurra na irin waɗannan ƴaƴa da ake barin su a hannun masu reno saboda su matan sun tafi kaza da kaza, to akwai haɗari. Allah ya kyauta. Malam yake cewa attasi sharaɗi na tara daga cikin sharaɗin shugabanci, wal ashir da sharaɗi na goma, an yakuna baligan, lallai ne alƙali ya zama balagagge, shugaba ya zama balagagge. Jama'a ba za ku ɗauko yaro ɗan ƙarami mai zafin kai da ɗumin ƙirji kawai ku ɗora shi ya zama shi ne khalifan musulmi a halin bai balaga ba. Sannan ko da ya balaga ya zama ainihin wato aqilan, yana da hankali. A nan abin da ake nufi da hankali fa ba saɓanin mahaukaci ba, a'a natsatse ake nufi. Wani yana nan ya balaga ɗin amma in ka dubi kanshi yana ja, ko kun fahimta? To lallai tunda kanshi yana ja to ba za a ɗora shi ba. Za ku samu wanda ya natsu ne ya kammalu, sai ya ce wala khilafa fi zalika, malamai ba su yi saɓani ba game da haka, suka ce lallai dole ya zama balagagge mai hankali shiryayye wanda ya san abin da yake yi. Baka ganin Sayyidina Umar yana kwanta cikin jini, wani ya zo yana mishi hani'an laka ya amiral mu'minina,
madalla da kai sarkin musulmi, kayi mulki, kayi adalci, kayi kaza, kayi kaza, yanzu gashi zaka samu shahada, Allah ya maka rahama, Allah ya maka kaza, ba wanda muke ganin ya dace da ya hau kujeran nan sai danka Abdullahi dan Umar. Umar yace matsa ka bani wuri, ba dan Allah ka faɗi wannan kalmar ba, kayi biya ne. Yace dan nawa Abdullahi da bai iya sakin aure ba, yaje ya saki mace tana cikin jinin haila, shi za a dauki al'amarin musulmi a danka a hannun shi? Yace wannan kujera idan alheri ce, abinda na diba na alheri akan ta ya isa. Idan wannan kujera sharri ce, to wanda ya makalkale mini ya isa, in tafi Allah ya gafarta mini. Yace amma ba wani dana ko jikana da zai sake hawa wannan kujerar. Kun ji khulafa'ur rashiduna kenan. Abinda suke dubawa shine mecece maslahar musulmi, ba wai kai ne ka kafa kujera wai sai ka ce wai to danka in baka yazo ya hau kujera in yaso duk barnar da zai yi, a'a lallai ne sai an samu balagagge kuma ya zama aqilun rashidun, ka aje a samu wani garuje wanda zai ta yin wauta yazo yana ta bambarmar da gaba daya, zai rugurguza daraja wannan kujera. Domin wannan ya faru a tarihin musulunci jama'a, sarakuna waɗanda suka kafa, suka tsare, suka tsara abubuwa, suka kwanta, suka rasu, sai aka ɗauko ƴaƴansu aka sa gaba ɗaya, sai da suka lalata komai. Ina fata an gane. Don haka jama'a ku kiyaye wannan sharadi, lallai ne a tsaya a lura da shi. Baligi mai hankali na tsatse, mallam yace alhadi ashar, sharadi na 11, an yakuna adlan, ya zama adli ne mutumin kirki. لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تؤقد الإمامة لفاسق. الأمة المسلمين بس يصاباني بچي وبيحالتا أن هذا فاسق يزم الإمام با. فاسق يمتومن بنزا يزم جاغور المسلمين مسلمين قبات ينسى سنحط وكان چي وبيحالتا با. سيكوما مالا يچي ويجب أن يكون من أفضلهم يا وجبا shi wannan shugaban ya zama daga cikin waɗanda suka fi falala fil ilmi, a wajen ilimi. Ku kiyaye jama'a, ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi ilimi, daga cikin mafiya ilimi su za a zaɓa. Da qaulihi alayhi salatu wassalam, saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a immatukum shufa'aukum, shugabanninku su ne waɗanda suke iya cetonku, waɗanda in kun shiga wani hali za su je su yi banbaki su nemi alfarma a badaku. Fanzuru biman tastashfa'una, don haka sai ku dubi irin mutanen da kuke tasawa a gaba, ku nemi taimako, ku nemi su agaje ku, su ne ba ku nada shugabanni. Sai dai wannan ainihin hadisi da wannan lafazi gaba ɗaya ma bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Lafazin da ya zo wanda ainihin wato yake a cikin littafin Sunan Kubra ta al-Imam al-Baihaqi daga Abdullahi dan Umar cewa akai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ij'alu a'immatakum khiyarakum, ku sanya shugabanninku su zama fifitattu daga cikinku. Fa innahum, domin su shugabanninku, wafdukum fi ma bainakum wa bain Allahi azza wa jalla, su ne waɗanda suke jagorancinku, su ne waɗanda ke wakiltarku ko suke wakilci tsakaninku da Allah maɗaukakin sarki. Qala al-Baihaqi, Baihaqi da ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na 3 na Sunan Kubra shafi na 90, sai ya ce isnadu hadhal hadith da'ifun, sai dai kuma isnadin wannan hadisi mai rauni ne. Babu shakka wannan hadisi bai tabbata ba jama'a, don haka ba shine hujja ba. Menene zai zama hujja a wannan babi na cewa lallai ne shugaba ya zama daga cikin waɗanda suka fi kowa ilimi? Qurtubi da kanshi sai ya ce wa fit tanzili, a cikin alqur'ani fi wasfi talut, da Allah yake siffanta talut, wani shugaba ne daga cikin shugabanni da Allah ya nada, sai ya ce inna Allah astafahu, Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi, alaikum ya nada muku shi, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, sannan Allah ya ƙara mai wadatar ilimi da kuma ƙarfin jiki. To wannan ayar ita ce hujja dangane da cewa lallai ne shugaba ya zama wanda yake da fifikon ilimi daga cikin mutane. Fabada abil ilmi, kaga anan sai Allah ya fara siffanta shi da ilimi. Thumma zakara ma yadullu ala alquwa wa salamati al'a'dha, sannan sai Allah ya ambaci siffofin da suke bayyana ƙarfi da lafiyar gabobi. Wa qawluhu, da Allah yace istafahu, istafahu ma'anahu ikhtarahu, ma'anar shine Allah ya zabe shi. Wa hadha yadullu ala shartin nasabi,
wannan yana nuna sharadin ainihin wato nasaba, wato dole ne a samu wanda yake da nasaba madaukakiya. Nasaba madaukakiya, kar ku dauko wanda yake karuwa ce ta haife shi ko da yayi karatu, don bai da madaukakiyar nasaba. In aka dube shi za a ga kaskanci tattare da shi, kaskancin kuma zai dawo ya shafe ku, kaskancin zai dawo a kalli addinin musulunci da shi. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Za mu ƙara tattaunawa dangane da wannan kabiyar, domin akwai wani yanayi kuma wanda juyin juya hali zai iya haifar da ainihin akasin haka. To sai malam ya ce wa laysa min shartihi an yakuna ma'suman min az-zalali wal khata, sai dai kuma ba shi daga cikin sharadin shugaba na musulmi wai ya zama ma'sumi ne wanda yake katangagge ne, tsaralle ne daga duk wani laifi ko kuma daga kuskure ko tuntuban harshe ko wani abu makamancin haka. A'a, ba sai wanda yake ma'sumi ba. Wala aliman bil ghaibi, sannan kuma ba a ce lallai sharadi ne sai ya zan ya san ilimin ghaibu ba. To nan fa al-Imam al-Qurtubi yana cika alƙawarin shi ne. Jama'a, muna karanto waɗannan bayanai daga cikin tafsirin Qurtubi ne. Waɗannan maganganun da yake raddi yake ga ƴan Shi'a. ƴan Shi'a ne suka ce ba zai yiwu a samu imami ba, lallai ne sai ya zama na farko tukuna ma'suman min al-khata'i waz-zalali, tsaralle ne daga kuskure gaba daya, kamar yadda annabawa suke, kamar yadda mala'iku suke. Sannan suka ce sai ya zama wannan mutum ya san ilimin gaibu. Suka ce in bai cika waɗannan sharuɗa da wasu sharuɗa waɗanda ga suka ma haka, wala afrasal umma, sai ya zama ya fi kowa firasa. In aka tashi wata matsala, abinda zai tunano da abinda zai hango da irin prediction da tunani da zai yi, sai ya zama nashi ya fi na kowa. Suka ce duk wannan sharaɗi ne. Wala ashja'ahu, sannan babu inda aka ce sai wanda ya fi sadaukantaka. A'a, abin da aka ce a samu sadauki, amma ba a ce wanda ya fi kowa sadaukantaka ba. Wala an yakuna min bani Hashim faqat, ba inda aka ce lallai ne khalifan musulmi ya zama lallai daga cikin bani Hashim, duna gairihim min Quraish, banda wasunsu daga cikin Quraishawa, ba inda aka faɗa haka. Wannan ita ce mas'alar da na fara bayani jama'a a jiya, wadda na ce insha Allahu ta'ala a yau nake fatan zan warware ta. Wato yadda al'amarin ya faru jama'a, shi Quraish da kake ji asalin ita Quraish sunan kabila ce, amma kuma sunan wani kaka ne daga cikin kakannin su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nace su Annabi Muhammad, ban ce Annabi Muhammad ba kadai. Dan haka shi Quraish kaka ne ga ainihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kaka ne ga Abubakar, kaka ne ga Umar, kaka ne ga Uthman, kaka ne ga Aliyu, kaka ne ga Muawiya da duk sauran waɗannan Quraishawa. Yaya al'amarin yake? Sanannen abu ne dai cewa Annabi Ibrahim uba yake ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ina fata an gane da nassoshi waɗanda suka tabbata a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda daga cikin nassoshin da suka fi kowaɗanne fitowa ƙarara. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi da Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yi sallah asuba wata rana, sai ya miƙe ya ce jama'a jiya Mariya ta haifar mini ainihin ɗa, kuma na sanya mishi sunan babana Ibrahim. Annabi Ibrahim kenan. Wannan yaron shine Annabi ya sanya wa Ibrahim, wanda ake ce mishi At-Tayyib ko At-Tahir ko Ibrahimul Mu'azzam. Na fata an gane. Dan haka Annabi Ibrahim uba yake ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. An fahimci wannan da kyau ko? To wannan ainihin tarihi na Annabi Ibrahim. Shi kuma Annabi Ibrahim shi ya haifi Isma'il. To daga cikin ƴaƴan Isma'il akwai Adnan. To Adnan din nan da kake jin ake cewa Annabi dan Adnan, to shine Larabawa waɗanda suke arewacin ƙasar Larabawa, wato shimal na ainihin wato jaziratul Arab, su ne suke dangantuwa zuwa ga ƴaƴan Adnan. Shi ko yana daga cikin ƴaƴan Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam. To yaya al'amarin yake? Shi kuma ƴaƴan shi sai suka kasu yanki biyu, waɗannan suka ɓangara ɓangaren Rabi'a da kuma ɓangaren Mudar, shiwa shi Adnan. Don haka bari mu zana jama'a, ku kawo mana maka don a yi abin, lallai ku fahimci abin da kyau insha Allahu ta'ala.
Ibrahim sai Isma'il, sannan sai Adnan.
Adnan sai reshe biyu, akwai Rabi'a. Akwai Mudar. Da haka ku natsu da kyau jama'a, ku fahimci abu. Annabi Ibrahim shi ya haifi Isma'il, Isma'il shi ya haifi Adnan. Shi yasa an kai ba Kano ne, ko ka rayu a Kano zaka ji kana wana waka, yan almajirai suna cewa a bamu dan dan Adnanu. Na fata an gane, to Annabi ne dan Adnanu din. Adnan din gashi kakan shi ne sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma Adnan din yana da ƴaƴa ga su bangare biyu, wannan bangaren Rabi'a, wannan bangaren Mudar. To waɗannan bangare na ainihin Rabi'a ga yadda ainihin sun kasu, su kuma ainihin sun kasu kashi uku, shahararrun kashi uku. Kashin farko, afwan, kashi biyu jama'a, sun kasu kashi biyu. Kashin farko akwai Bakar. Kaji inda su Halimatu Sa'diya suka bullo, don haka Halimatu Sa'diya ba Quraishiya bace, ita ta bangaren Rabi'a ta fito. Ina fata an gane. Sannan sai kuma ainihin Taghlib, sai Banu Taghlib. Banu Taghlib tarihin su ne lalace a cikin Larawa da Musulunci yazo, don kafin Musulunci yazo sai suka shiga cikin addinin Kirista mafi yawancinsu. Don haka sai tarihin su ya lalace gaba ɗaya, ba ka fiye jin tarihin su a cikin ainihin addinin Musulunci. To yan an zo ma ana maganar ina hukuncin auren su, ya halatta wanda ba Isra'ili ba, in ya ba addinin Christianity a aure shi ko a ciyan kan shi, ta nan ne ma za ka ji ana maganar su. Ma'ana kamar baka tafiya yanzu. Da ainihin kabilar Rabi'a su suka kasu, ga yadda suka kasu. To sai Mudarawa, su kuma Mudarawa sai suka zama suna da ainihin wato gidaje shahararru. To ga su ku kiyaye. Na ɗaya Quraish, tsani ga Mudar. Sannan sai ainihin Kinana. Sannan sai Asad. Sannan sai Qais. To kun ga yadda abin yake jama'a. To mu dan tsaya anan. Yanzu mun shiga adab ne jama'a, zan tsaya warware mana matsala kamar yadda ne mana alƙawari jiya, dan a fahimce ta da kyau. Kamar yanzu ka ce mun zo muna tarihin ƙasar Hausawa ne, a ce Hausa bakwai, a ce Banza bakwai, yaya abin yake? To shine nan ake, amma na Larabawa ake yi nan. Ina fata an gane. Kaga Ibrahim ya haifi Isma'il, Isma'il ya haifi Adnan, Adnan kuma yana da waɗannan guda biyu, Rabi'a da Mudar. Rabi'a sai suka haifi Bakar, da haka Banu Bakar su Halimatu Sa'diya. Sannan sai Banu Taghlib. Sannan ka dawo nan sai Quraish. An fahimta? Quraish, Kinana, Asad, Qais. To kaji ta inda su Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka fito ta nan. Zan zo zan ƙarasa wannan, amma yanzu take ta anan. Kaji waɗannan su ne ake kira al-arabul arba, wato al-musta'ariba. Al-arab al-musta'ariba, Larabawa waɗanda ba 'yan asali ba, waɗannan Larabawa ne amma ba 'yan asali ba ne, su ne ake kira assimilation. Domin Ibrahim ba Balarabe ba ne, Isma'il ba Balarabe ba ne, shi ne ya zo mahaifiyar shi ta zaunar da shi a cikin garin Makka. Sai aka samu Jurhumawa, su ne mutanen ƙasar Yaman, waɗanda su Larabawa ne, samfariran Larabawa. Sai suka zo za su gilma, suka ratse wannan ainihin kwari inda Makka take a yanzu. Sai suka hangi tsuntsaye na yawo daidai saitin inda Ka'aba take a yanzu.
to kuma da yake sun saba da harkokin tafiyar daji da kauye da sauransu, sai suka ce duk inda kaga tsuntsuna yawo a sama to akwai ruwa a ƙasa. Da suka ratse sai suka je sai suka ga mace rungume da yaro jariri, garijiya ta dan tare ta zauna. Suka yi magana da Larabci ba ta ji, don ba Larabiya ba ce, ba Falastiniya ce. Ta yi musu magana ba sa ji, suka yi yunkuri za su ɗibi ruwa ta tare. Ita ta ka haka abinta nata ne. Sai kawo suka ba ta ɗan abin duniya su ba su wuri suka abin nan, shikenan sai aka zauna ana fahimtar juna. Suna ɗiban ruwa suna ba ta abinci, suna ɗiba suna ba ta sutura, aka zauna haka. Annabi Ibrahim ran nan ya je ya dawo, sai ya samu gagari har ya haɗu, ya bincike ina wannan mata tashi da ya bari a nan da ɗa, sai aka ce ta rasu. To ina ɗan? Aka ce ya tafi farauta. Ina gidanshi? Aka ce gashi. Ya je bincika, ina ɗan min nan ne mai gidan nan kaza kaza? Gashi gashi ya tafi farauta. Ke ce matan shi eh, yaya rayuwa? Ta ce rayuwa ba daɗi. Me kuke ci? Ta ce wuya muke ci ba. Ya ce to in ya zo ki ce ina gaishen shi, bayan gaisuwa ya canza ƙauran ƙofar shi. Da Isma'il ya dawo ya ce mun yi bako gidan nan? Ta ce eh. Ya yi kaza kaza? Ya ce eh. Me ya ce? A ga abin da ya ce. Ce to ya ce in sake ki tafi gidanku, mana ba ki da rufin asiri, ba ki da godiyar Allah. Sai ya sake auren wata cikin waɗannan Larabawa. Da ya aure ta, Ibrahim ya sake dawowa ya same ta. Yaya rayuwa? Ta ce alhamdulillahi. Me kuke ci? Ta ce nama da ruwa. Ga nama ga ruwan zamzam, miji na mafarauci ga kuma ruwan zamzam. Ya ce Allah ka sa musu albarka game da nama da ruwan zamzam. Wannan matar ita Balarabiya ce, zallar Balarabiya. Shi kuma Isma'il ba Balarabi ba ne. To sai suka samu yaya. To farkon inda waɗannan ƙabila na Ibrahim da Isma'il suka fara narkewa kenan, don kun ga ba su da yawa. A cikin wa? A cikin Larabawa. Su ne assimilation kenan. Kamar yadda yanzu ni da ke magana nan ba Fulatani ne, amma kun ga na narke na zama me? Na zama Bahaushe. Ko kun fahimta jama'a? To haka abin yake, assimilation ne. To ana nan tafiya 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 har tafiya ta nisa, sai waɗannan suka ɓace. To su ne malaman adab, sai suke kiransu al-arab al-musta'ariba, Larabawan da ba ƴan asali ba, wato juyewa suka yi suka zama Laraba amma asali ba Laraba bane. To su ne waɗannan kajiyar da sarsalar su take. To akwai kuma al-arab al-ariba, al-arabul ariba su kuma su ne mutanen ƙasar Yaman, su ne waɗannan jurhumawa. Asalinsu Larabawa ne kohan, babu wani sirki a bakinsu dangane da Larabci, ba su da wani yare in ba Larabci ba. Kun fahimci wannan jama'a? Sannan akwai al-arab al-ba'ida, al-arab al-ba'ida su kuma su ne su annabi Salihu, su annabi Shu'aibu da makamantansu. Larabawa ne asali, tarihi ya yadda Larabawa ne, amma saboda dadewa tarihinsu ma ba shi a hannun malaman tarihi, ba wanda zai iya bin baya ya ce ga inda tarihinsu ya taho. Shiyasa sai ake ce musu al-ba'ida, ma'ana waɗannan tarihinsu ya watsi, ya yi nisa daga ainihin abin nan. Amma an tabbatar Shu'aibu Balarabe ne, Salih Balarabe ne, Hudu Balarabe ne, duk waɗannan Larabawa ne. Amma menene asali? Ba iya gano asalinsu. Da wannan ne malaman adab suka raba Larabawa nau'i uku. Akwai Larabawan asali da aka san tarihinsu, su ne waɗannan mutanen Yaman. Akwai Larabawan da an san tarihinsu amma asalinsu suna da yare suka rikide suka koma Larabawa, su ne su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai kuma waɗanda an san cewa Laraba ne amma kuma an kasa tracing a koma a iya gano ina ne abin nan ɗinsu. To daga waɗannan jama'a, waɗannan su ne gidan Mudarawa. To daga wannan gida ne Banu Quraysh. To waɗannan mutanen garin Makka da ƙauyukan da ke nana da Makka, daga nan ne suka fito. Don haka ku duba Banu Hashim, ba mu wani biro mala, Banu Hashim Banu Hashim Qurayshawa ne, Banu Adi Qurayshawa ne, Banu Tamim Qurayshawa ne, sannan sai kuma su Sayyidina Usman su ma Qurayshawa ne, su ne ainihin Amawa, ainihin wato Banu Umayya. Banu Hashim ba Qurayshi ne, Banu Adin ba Qurayshi ne. Suwaye Hashimawa? Da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, da Aliyu Hashimawa ne. Adi su kuma su Sayyidina Umar. Tamim su ne su Sayyidina Abubakar. Sannan Banu Umayya su ne su Sayyidina Usman da ainihin Muawiya da su Abu Sufyan da su Yazid. Amma dukkan su menene? Quraisha. Wato sai Annabi ya ce al-a'immatu min Quraish. Da gama ka ce Bahaushe ne zai yi kaza, sai ka je ka dauko bazan fare. Bahaushe ne, sai ka je ka dauko bakatsine. Bahaushe ne aka dauko bazan sagi. Bahaushe ne aka dauko Bakano. Bahaushe ne aka dauko Basakwace. Bahaushe ne amma aka dauko Barbare fa? Ba Bahaushe bane aka dauko Fulatani fa? Ba Bahaushe bane. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Saboda haka ashe cewa da Annabi al-a'immatu min Quraysh, to ai waɗannan su ne kaɗan daga cikin Qurayshawa ne jama'a. Da darasi muke akan adab, sai mu lissafa muku kuma gidan Qurayshawa suna da yawa ƙwarai da gaske, kuma har yanzu suna kiyaye nasabarsu. Za ka je aikin hajji sai ka ji mutum ya ce al-Qurashi, shi ba Qurayshi ne. In ka taɓa kuma zai karanto maka nasabar shi tiryan tiryan har yadda aka kai. Jama'a kun fahimci wannan? Dan haka babu inda aka yi shara'in cewa sai Banu Hashim, shine magana da Qurtubi yake. Yace abinda aka ce a cikin Qurayshawa, a Qurayshawa ba a ce sai Banu Hashim ba, kawai ba Qurayshi aka ce. Dan haka Abubakar menene? Ba Qurayshi. Umar ba Qurayshi ne. Ina fata an gane. Ma'ana su Umar inda ainihin wato ƙauyen su yake yanzu nan ne daidai inda misfala take, da ka haura waɗannan duwatsu shine ga inda ƙauyen su yake. Banu Adiyin ba wani tazara ne mai nisa ba, karkai tunanin wani gari ne, kamar yanzu mutumin da ke Zaria ne sai a ce wane yana Dogarawa. Dogarawan nan zaka dauka wani gari ne can in tafi daga Zaria a kafa sai a je gonaki, wurin gonaki ne. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka jama'a babu wani tantama, babu rikici, babu matsala ko misala zaratin dangane da kasantuwar cewa al-a'immatu min Quraysh, sai a zo kawai sai wasu su ce a'ai sai Banu Hashim. A'a, idan kun fahimci wannan bayanin da kyau, ku dauko ayar da muka fara magana akan ta, da Annabi Ibrahim yace, ai Allah ya ce wa Annabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, zan sanya ka ka zama jagora ga mutane. Kala sai ya ce wa min zurriyati, daga cikin zurriyata. Kala la yanalu ahdi zalimi, zai ce to amma azzalimi ba zai ainihin wato samu wannan alkawarin ba. Tun daga wannan lokacin jama'a har zuwa yau, Qurayshawa su suke jagorancin komai ya shafi ainihin Ka'aba. Hatta yanzu rijiyar Zamzam wanda ke da mabuɗinta a hannu ba Qurayshi, saboda da aka ci Makka da yaki sai suka ji tsoro, sai manzo Allah ya ce a'a, ga mabuɗi na danka muku, babu mai kwacewa a hannunku sai azzalimi. Don haka har yau waɗannan mutanen su suke rike da mabuɗin ainihin abin nan, mabuɗin Zamzam, mabuɗin rijiyar Zamzam, su ne suke bada siqaya akai. Qurayshawa ne, samsalace. To idan ka fahimci wannan da kyau, ashe yanzu in dai ka fahimci bayanan nan da kyau, yanzu duk inda mulki ya fada a nan, ya fada gidan Ibrahim ko bai fada ba? Ko da nan ya tafi, ya fada gidan Ibrahim. To amma sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan addinin namu sai ya bayyana cewa amma fa sai ba Qurayshi. Dan haka yanzu da za a samu jikan Annabi Ibrahim daga cikin kabilar Banu Sa'ad ibn Bakar ko Banu Bakar ko Banu Taghlib, bai halatta ya zama khalifa ba, domin jikan Ibrahim ne amma ba Qurayshi ba ne. Idan da ba a samu Rabi'a, da ba a samu Mudar ko a samu Qais afwan ko a samu Bani Asad ko Bani Kinana, lallai sai an samu wa? Sai an samu ba Qurayshi. Dan haka kenan yanzu in ka hado tarihin can na Annabi Ibrahim da ya roki Allah ya bada shugabanci a zurriyar shi, Allah yake mai alkawari. amma ba zai ba a zalimi ba. Annabi kuma ya ce sai dai a samu bakuraishi, don haka hatta khalifan musulmi da zai zo na ƙarshen duniya shi ne al-imamul mahdi, shi ma bakuraishi ne. Don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ɗa ne zai zo ta salsalar tsatsan Fatima, ta salsalar tsatsan Al-Hasan, ya ce sunan shi zai daidai da nawa, sunan baban shi zai daidai da sunan mahaifina. Don haka wannan mutum zai zama a ƙarshen duniya, in ya zo zai zama khalifan musulmi, zai zama Muhammad ibn Abdullah ko kuma ya zama Ahmad ibn Abdullah. Ina fata an gane. Idan ya zo, tunda ya zo ta tsatsan Fatima ne, wane ne shi? Bakuraishi ne. Saboda haka dole ne ku rinka natsuwa, kuna fahimta yadda abubuwa suke faruwa. Kawai karkaje wani kawai ya ɗibi nasoshi ya cusa a cikin kanka, kawai ka rikice a ce maka wai sai Banu Hashim. Banu Hashim ɗaya ne daga cikin Qurayshawa. To sannan in ka koma kuma akwai Larabawan Arewa, su kuma waɗannan su ake kira Kahabanawa. Waɗannan Kahabanawan su kuma babban kakansu kenan, wanda ainihin suke dangantuwa gare shi. Su kuma reshen su kuma ya yi guda biyu ne tun da mun fara tarihin jama'a. Bara ƙara sa'adar kun gaba ɗaya a garin da ka je za ka jarabawa adam. Allah ya ce mai ke ka tarike waɗannan shi kenan. Waɗannan Kahabanawa ga su, an Kahabanawa, Kahaban, wannan Kahaban shi kuma shi ne kakan Larabawa na ɓangaren arewa. To waɗannan Larabawa na ɓangaren arewa, idan ba ku manta ba, a na ɓangaren kudu ko na ɓangaren kudu, waɗannan Larabawan su ne asalin Larabawan da muke magana na asali na ɓangaren Yaman. Su kuma waɗannan gidansu guda biyu ne, akwai Kahalanawa, Kahalan, Kahalan. To kaga inda al'amiru sana'ani ya zo mai subul salam, kaga gidansu nan. Don haka ba gan kana karanta nasaba shi zaka ji an ce Al-Kahalani. Ina fata an gane. To sa'an nan sai ka sake tafiya kuma sai ka ga waɗannan ƙabilun na waɗannan su kuma ga yadda suka yi ƴaƴa, suka yi reshe, suka ainihin karkasu. Akwai ƙabilar Kwai, akwai ainihin ƙabilar Kinda, kaji su Imrul Qaisi inda suka shigo Al-Kindi, akwai Lakham, kaji wannan babban malami ba maliki da zaka ga mai muftasar yana cewa qala Lakham, gashi nan. Sannan sai Ghassan, sai Ghassanawa. Kaga kashinsu na farko Kahabanawa, kaji yadda suka kasu. Sannan sai kuma ainihin Himyar, waɗannan Himyarawa su kuma zaka ga akwai Quba'a a cikinsu. Quba'a yanzu suna nan da yawa wajen Riyadh suke da wannan daji da Najd. Don haka zaka ga sojoji ɗan Saudi Arabia da yawa sai ga an sa wani Al-Himyari. Don haka da ka ɗan zungure shi ka ce Himyari, sai it's hard, ya ɗan girgiza kai ya ji daɗi, saboda kakansu wani bajimin gwarzo ne. Ina fata an gane. Don haka ko soja ko ɗan sanda aka ɗauke sai ka ga ya sa Al-Himyari. Ina fata an gane. To sannan akwai Juhaina, in ka tuna wannan mata wadda ta zo ta ce ta yi cikin shegen nan, Annabi ya tsarkake ta, kaza daga cikin wannan ƙabilar take. To sa'an nan sai kuma Banu Kilab, Banu Kal ga su nan. To waɗannan su ne yadda ainihin suka abin nan. Sai dai waɗannan Larabawa na kudu da na arewa, zirga-zirgar kasuwanci ta rinƙa haɗa su. Sannan waɗannan sun rinƙa yin ƙaura, suna tafiya Maghrib. Don haka za ka ga akwai Larabawa, Kahabanawa a Maghrib, shi ne mai nuniyatul Kahabani. Ba Larabe ne, amma ba Maghribe, Kahabani. Ko kun fahimta jama'a? To amma waɗannan Kahabanawa, na gaya muku akwai su da yawa ta Himyarawa a wajen ina? A wajen Riyadh, nan bin ba zai fito. Don haka ka ga gidansu bin ba su. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Ko nan shi ne tushen Larabawa jama'a. Kaga inda sa Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fito, kaga Qurayshawa ne, Abubakar ma ba Quraishi ne, na haka kasantuwar Abubakar ne Siddiq ya zama khalifa, wannan bai saba abin da yazo daga cikin wasiya ko kuma daga cikin umarnin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa ainihin al-a'immatu min Quraish ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai mu ci gaba da tattauna wannan mas'ala mai matukar girma kwarai da gaske, wadda ainihin malam yake cewa a ciki sai yace ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش. باب إند أكتي دولني خليفة مسلمية زما كأي دكتكم بني هاشم بند أينهن سوران قريشا با إند أكفت هكا سيتي. فإن الإجماع دومنك وإجماع ما لمي قد أقدا يقول على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. دم ما لمي سنية خليفة سيدنا أبو بكر دا عمر دا عثمان walaisu min bani hashim, kuma su ba daga cikin bani hashim bane, amma menene su? Quraishawa. Kuma annabi ya ce al-a'immatu min quraish. Ko kun fahimta jama'a? Ba ku ga yanzu da haka suke so su zabge ku ba? Da kuka ce sai dai a yi siyasar yanki, ba abin da kuke ta cewa ba kenan? Shine suka ce to tunda ta yanki ce za su dauko dan yankin, sai su dauko muku Theophilus dan Juma don shi ma dan yankin ne. Dan san da kuke magana cewa kuke ai an ce ta yanki za a yi, ba ku ce sai musulmi ba. Sai suka ce to sun yadda yanzu in ma za a yi ta yankin za su dauko muku Theophilus dan Juma, wani kasur gungume ne shi ma. Ku kuka ce da yanki, kuma shi ma dan yankin ku ne, kaji ma dan Juma sunan shi. Lallan Juma aka haife shi. Na fata an gane. Saboda haka gaskiyar lamari ba Quraishi, annabi ya ce bai ce sai bani Hashim ba, don haka duk wani ba Quraishi in ya zama khalifa yayi daidai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Asaniya ashara, malam ya ce mas'ala ta 12, yajuzu nasbul mafduli ma'a wujudil fadili. Kaji malamai, malam ya ce ya halatta a nada shugaba wanda ke kasan daraja a halin ga wanda ke sama da shi a wajen daraja, amma khawfal fitina, saboda tsoron fitina, wa Allah yastaqima amrul umma, kuma in aka ji tsoron al'amarin al'umma ba zai tafi ba. Wa zalika, abinda yasa kuwa, annal imama innama nusiba lidaf'il aduwi, shi shugaba ana zaben shi ne dan a tunkuɗe makiya. Kun fahimci wannan magana jama'a? Ga wanda ya fi dacewa, amma sai a ɗauko wani wanda ya dace amma ba shi ya fi dacewa ba, sai a naɗa. Saboda shi wannan in an zaɓe shi akwai wata maslaha ta kare wa musulmi mutuncinsu. A nan ne zan yi wata magana wadda yau shekara 17 da ta wuce na yi ta a muciya, muna tafsirin Al-Qur'ani a tsakanin magariba da isha, da muka zo daidai tafsirin waccan aya ta 247 cikin suratul baqara, da Allah yake cewa inna allaha astafahu wa zadahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah ya zabar muku shi, ya nada muku shi, ya tabbatar da shi ne shugaban ku, don haka ya kare shi da ilimi da kuma ainihin karfin jiki. A wancan lokaci jama'a, sai ina cikin sharhi a tafsirin nawa, sai na ce wannan aya dalili ce akan cewa ba a zaben shugaba sai wanda yake yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ilimi a cikin jama'ar. Sai wani matashi ya sarraf ya ce to wannan ya nuna kenan kungiyar Izala da ta rinka zaben wasu waɗanda ba malamai ba, tana sakawa a matsayin shugabannin kungiya na yanki da na kaza kaza, ta yi kuskure kenan. Sai na ce ba kuskure ta yi ba. A wancan lokacin kun ga wannan ka'idar da muke karantawa ita ce, a lokacin zuwa aka yi ana wa'azi, su waye manya-manyan masu wa'azin? Su ne su Abubakar Gumi. Su waye ƙanana-ƙananan? Su ne su Malam Bawa mai shinkafa. Ba su wuce shekara 27 ba, ba su wuce shekara 30 ba, wasunsu da yawa ma ba su kai ba. Dukkaninsu daga malamai ne da ɗaliban ilimi, babu ɗan daba a cikinsu. Da aka zo aka fara wa'azi, sai ƴan ɗariƙa suka fara kashe mutane, suka fara dukan mutane. To in an bar su Malam Abubakar Gumi kuka ba su yi ta yi, su ce a yi addu'a a roƙi Allah, Allah ya yi wagga musiba, haka ne ko ba haka ba? Su Malam Bawa mai shinkafa ustazai ne, za su ce a yi ta ƙiyamul layli, haka ne ko ba haka ba? sai kungiyar izala sai ta ga a'a wannan al'amarin in aka tafi haka za a rusa su. Don haka in aka tafi aka yi wa'azi a wani ƙauye ko wani gari ko wata anguwa aka samu wani gawurtaccen ɗan daba ya shiga izala sai a ce to kai ne shugaba, ya ce ni din, a ce e, a koya ma yadda ake ɗaura rawan don bai iya ba ya tuba ya kama hanya. To wannan abin da izala ce wajibi ne a lokacin te haka, da ba te haka ba da an rusa ta, don haka ba kuskure ba ne. Maslaha ce da malaman fiqh suke kira al-maslahatul mursala, hali ne ya hukunta haka. A lokacin in kuka tasa ustazai da masu imani a gaba zalla, to billahi allazi za a hana ku wa'azi. A nan cikin garin Zaria aka je wa'azi fa a wannan lokacin jama'a da san dariƙa suka kawo kukan kura, da aka ɗauke malamin mai wa'azi ɗakin amarya aka shigar da shi aka boye shi, saboda an san ba inda za a nemi malami bai a ɗakin amarya, sai aka badda sawu. To da aka fara samun shugabanni irin waɗannan wanda wani ƴan sanda sun ɗaure shi sun da kai duk jikin shi tabo ne, sai hakan aka zo za a yi wa'azi, in ƴan sanda ba su ba da izini ba sai ce ku ɗaura lasifika, in ya zo ya tsaya sai ya sa baƙin gilas, DPO da kanshi in ya zo wucewa sai ya tsaki sai ya wuce, don ya san sun daki wannan har sun gaji, yanzu shi ne shugaba to dole za a yi wa'azin, shi ya ba da izini DPO ya hana, ko kun fahimta? To wannan abin da suka yi jama'a wallahi daidai ne, ba kuskure ba ne. Muna faɗin wannan ne saboda adalci da insafi, saboda matasan ba su san halin da aka baro ba wancan lokacin. A wancan lokacin ba yadda kake ganin ake ne salin alim ba, a'a, ƴan ɗariƙan sun yi ƙarfi ƙarfin da suna bi suna kashe mutane a bayyane, suna fitowa suna iya, hukuma ta ba da izinin wa'azin sun su hana. To haka samu gawurtaccen ɗan daba ka gan shi tsangwame mai malam, idan shi ya kaɗa ya yi tuntun don ya sha bula har ya gaji, to amma ya tuba yanzu. To in aka ce shi ne shugaba sai ka ga addinin na ta tafiya a haka, ana ta ci gaba ana ta ci gaba ana ta ci gaba. Wannan scenario ɗin irin shi ne Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka fara musuluncin ba a dukan annabi da sahabbai a lokacin, don su waye sahabban? Su ga ƴan kaɗan ne, su Abubakar ne, Siddiqu ne da sauransu, saboda lokacin ana ganin me shi ne Allah ya ce takhafuna an yatakhaffafakum an-nas. A lokacin nan annabi da sahabbai ba su da yawa, an rena su ana ganin kai da Allah waɗannan ba wani abu bane. Da aka ga sun fara yawa to sai aka fara duka. To a waccan tafiyar farko kaga annabi ne a tafiyar sallallahu alaihi wasallam da Abubakar radiyallahu anhu, sai attajira ita ce Khadijatul Kubra. To da Allah madaukakin sarki ya shirya kare addinin, da waɗannan kafirai suka fara duka, sai ga Hamza ya musulunta. To Hamza kuma tsohon ƙaura ne, kuma sangwame man mutum ne, aka ce yana ɗiban mutane biyu ya watsi da su in ran shi ya ɓaci. To kaga irin waɗannan suka shigo cikin tafiya za ta yi kyau. Ana nan kuma shi Hamza dattijo ne, ana nan kuma sai ga wani gawurtaccen matashi, shine wa? Shine Umar. To waɗannan da suka shigo cikin addinin sai addinin ya samu izza, aka rinka tafiya aka rinka tafiya, sai zama duk wani fitsararre da duk wani masharranci in ya taho zai sharri, in ya ga waɗannan sai gaban shi ya fadi. Akwai wanda ake cewa Umair ibn Mus'ab, Umair ibn Mus'ab din nan kirari ake mai ana ce mishi shaytanul jahiliya, kirari shi kenan shaytanin jahiliya, kisa yake da cin mutunci, amma aka kama dan shi a yakin Badar aka rike a Madina, yaje suka yi taro aka ce an bashi kwangilar yaje ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallama, in an kashe shi za a rike iyalin shi. Da ya taho Madina me ya faru? Yana isowa masallaci akan raƙumin shi, Sayyidina Umar yana ganin shi da ya miƙe sai ya ci kwalar shi sai ya rikito shi, dan shi tsohon masharranci ne ya banyanta, Umar kuma matashi ne, sun san juna. Da ya rikito shi sai ya ce me yazo da kai, sai ya ce to bako kuma ya zo takanas tun daga Makka har Madina nan ba za a bar shi ya zauna ya sha ruwa ya bayani ba, ya ce ban yadda da kai ba ne, me yazo da kai? Ya ce to na zo ganin Muhammadu ne, ya ce mu shiga. Suka shiga kwalar shi na riƙe a hannun Umar, Umar ya je ya zubar da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, amma bai sake shi ba, sai da annabi ya ce sake shi.
ya sake sai ya tsaya a kan shi yace me yazo da kai yace to an kama dana ne shine nazo roƙon alfarma manzo Allah yace ka faɗi gaskiya kai ne cewa ka zo ka kashe ni ka kwaci danka da ƙarfi in an kashe ka za su rike iyalinka haka ne ko ba haka ba yace haka ne nan take sai ya furta kalmar shahada to yanzu ire-iren waɗannan gawurtattun masharranta ba dan Allah madaukakin sarki ya kawo dauki da irin su Hamza da su irin Umar babba ka ganin dukan da Bilal ya ci ko kun fahimta jama'a saboda haka a cikin tsari na da'awa dole ne ya zama kuna gudana tare da yadda yanayi ya hukunta idan a anguwar ku ya zama dukkan ku ustazai ne ɗan iska sun fitine ku to in ya zama kun samu wani sabon kaura ya shigo cikin ku kakkui baya-baya da shi koya mai ya ake nada rawani ya ake yanke wando sannan duk gororin shi da yake da su da makaman shi ku ce ya musuluntar da su kawai amma kada ya jefar da su shine duk wanda take da laya a jikin ta ya cire ta musulunta kenan na fata an gane zai yi amfani in kuka sake kuka kashe mai gwiwa ya koma ya zama ustazu irin ku yana kuka bukuratan wa asila matsala za ta faru don kun an zo an dake ku an dake banza amma an ji za ku ce haka Allah ya kaddara mu kaddari ne shi ku dama bai san kaddara ba kaddara kai mai yi maka to ya kamata ku san wannan dan wallahi barkuci waɗanda suke nufin cin mutuncin masu addini fa ba sa jin nasiha idan suka san cewa in sun yi muku za a zo a zauna a ce to haka Allah ya kaddara dama wannan a jawo ayoyi to wallahi gobe ma za su zo su yi muku amma suka san cewa in sun yi muku za ku yi musu wallahi ba abin da zai sa su yi muku wa'azin farko na izala da za a amuci ya fai gagara jama'a aka kada da aka je daura lasifika tun yan agaji aka kore su aka tattaka lasifika a kofar gidan Alhaji Haska shi ma lokacin bai ma shiga izalar ba to amma lokacin nan da muka zo mu ɗan muciya muka tsaya a wurin duk wanda muka kalla sai saboda mu haɗakin uwarka za mu bi ka mu je mu daka ka mu aje ka a tsakar gida kuma kawai mu ce kawai ka yi mana laifi ne saboda haka jininka ya halatta mana don haka ya kamata ku fahimta jama'a ita wannan tafiya ta addini ana tafiya da ilimi ne da nazari amma in kuka sake wasu wuraren ba ku saka fahimta ba to wallahi al'azim za a samu matsala don haka abubuwan da suka faru na shugabantar da irin waɗancan mutane a lokacin daidai ne shi ya dace da yanayin kuma ba kuskure ba ne kuma da haka ne Allah madaukakin sarki ya daukaki addinin shi a ƙasar nan don haka abin da aka yi na kuskure muna fatan Allah madaukakin sarki ya yafe shi to shine sai malam ya ce ya halatta a nada wanda ga wanda ya fi shi cancanta amma sai a kawo wani sai a nada wanda ba shi ya fi cancanta ba saboda me ya ce saboda khaufal fitina tsoron fitina wa Allah ya stakima amrul umma kuma in aka ga al'amarin al'umma ba zai tsayu ba sai in shi wannan aka sa wa zalika anna al-imama inna ma nusiba lidaf'il aduwi saboda shi limami ko shugaba ana nada shi ne dan ya tunkuɗe makiya wa himayatil bayda da kuma kare rayukan musulmi wa saddil khalal da kuma toshe duk wata kafa wa istikhrajil huquqi da kwato yanci da kwato haƙoƙi wa iqamatil hudud da kuma tsayar da dokokin Allah wa jibayatal amwali da tara dukiya li baitil mali domin a tara ta akai ta baitul malin musulmi wa qismatiha ala ahliha da kuma raba dukiyar ga waɗanda suka cancanta فإذا خيف بإقامة الأفضل الحرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول ما لأيكي انك جزورا إن أنت واند يكي ذا أبا أي تكشيكو أي تبرنا دوكو كما بذاء أيكي دسوبا to yace wannan ya zama uzuri na a karkace daga zaɓan wanda ya fi falala a zaɓi wanda ya fi shi falala ita ce matsalar da muke magana a kai jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka sai ku fahimci akwai irin waɗannan yanayin sukan faru in yanayi ya kama jama'a kun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa yadullu ala zalika aidan ainihi ilmu Umar wa sa'iril umma waqta shura bi anna sittata فيهم فاضل ومفضول abinda zai nuna mana haka, sanda Umar ya kafa kwamitin mutane shida, ai ya san cikin su akwai wanda yafi akwai wanda aka fi ko, amma me yace? Sai waqad ajaza al-aqd li kulli wahidin minhum, sayyidina Umar yace cikin su shida din nan ya halatta a zabi kowanne, idza addal maslahata ila zalika, idan bukata ta kai zuwa ga haka, wa ajma'at kalimatuhum alayhi min ghairi inkari ahadin alayhi, kuma ko wa ajma'at kalimatuhum alayhi min ghairi inkari ahadin alayhi, sannan sai ainihin wato aka samu kalmar sahabbai duk gaba ɗaya ta haɗu akan wannan abin da Umar yayi, babu wanda ya mishi inkari. Ina ma'anar wannan maganar? Lokacin da Umar ya fitar da mutane shida, da Usman, da Aliyu, da Abdurrahman, da ya fitar da su ya ce waɗannan mutane shida a cikinsu a zaɓi khalifa, ai sayyidina Umar ya san cikinsu akwai wanda ya fi ko akwai wanda aka fi, amma sai ya ce duk wanda ta faɗo kan shi to na yadda. Yanzu ke dan Umar ya yadda a wannan lokaci, da ta faɗa kan Aliyu ya yadda, tare da cewa darajar Aliyu tana ƙasa da darajar Usman. Abdurrahman ɗan Auf da ke cikin waɗannan mutane, darajar shi bata kai darajar Usman da darajar Aliyu ba. Umar ya yadda da maslaha ta kama. Dan haka ku kiyaye, akwai yanayin da zai zama ga professor ana da shi, amma kuma sai zama ga mai single degree shi ya dace a ci a zaɓa a wannan yanayin. Saboda me? Yanzu ba academic leadership bane, wani abu ne that deals with politics, yana da alaka ne da gogewa ta siyasa. Jama'a, a garin nan muka taba zuwa wani taro fa da wasu manya-manyan 'yan siyasa da wani gawurtaccen professor wajen shekara 30 da ta wuce, wani kaurayi miƙe ya ce mishi kai professor kai fa jahili ne. Sai ana ta mamaki, ya za a ce professor jahili? Na ce a'a, ai akwai abin da yake nufi a tasu jami'ar ta jahilai, to wannan jahili ne, su ne masu ilimi. Na fata an gane shi professor ana faɗin yadda ake ana cin zaɓe ne, sai shi kuma professor yana ganin akwai tausayi, za a daki wasu, za a saci akwati, za a bi dare, za a yi kaza, za a yi kaza, sai ya tashi ya kawo yadda za a yi a hankali, a yi tsoron Allah. Shi ne wannan ƙaura ya tashi ya ce mishi professor kai jahili ne. Ta fata an gane. To kun ga irin wannan yanayin, ba prof ne zai zama shugaba ba, wancan ƙauren shi zai zama shugaba a irin wannan. To Allah maɗaukakin sarki yake, wallahu a'lam. Malam yake cewa as-salisa ashara, mas'ala ta 13, al-imamu idza nusiba, idan aka zaɓi shugaba na musulmi, thumma fasaqa, sannan sai yayi fasikanci, ba'adan biramil aqd, bayan an tabbatar da zaɓin shi. Ko kun fahimta? Lokacin da kuka tashi zaɓen shi, ba ku san yana da fasikanci, yana neman mata, yana shan giya, yana sata kuɗin gwamnati ba, yi ladabi tsaf, kuka zaɓe shi, sai daga baya sai ya bayyana ashe fasiki ne. Faƙalar jumhur, sai mafi yawancin malamai suka ce, innaha tanfasikhu imamatuhu, innahu tanfasikhu imamatuhu, shugabancin shi ya warware, ya sauka, automatic sauka. Wa yukhla'u bil fisqi adh-dhahir al-ma'lum, idan fasikancin ya bayyana, an san shi, ana da hujja akan yana yi, to lallai ne sai ainihin a cire shi. Li'annahu qad sabata anna al-imama innama yuqamu li'iqamati al-hudud, saboda ai an san ana nada shugaba ne dan tsai da haddi. To shikenan, yanzu shugaba ne kuka zabe shi yana neman mata, sai kuma aka kamo wani na neman mata, ko aka kamo kawali, me ba ma kawalin nashi ne, zai iya mishi haddi? Ba zai iya mishi ba, dan haka bai cancanta ku zabe shi ba. Sai yasa Allah ya ji dan sarkin musulmi Abubakar na uku, wata rana hakiman shi suka tare suka ce a hana karuwanci, in shugoji su ya ce to da kun bari a ci gaba da wa'azi, wanda Allah ya nufi ya gyaru, ya gyaru, wanda kuma Allah bai nufi shi da ya gyaru ba, Allah shi ya san yadda zai dashi. Suka ce a'a, lallai sai sarkin musulmi ya basu goyon baya, za a hana karuwanci a ƙasar Sokoto. Ya ja suka ja, sai ya miƙe tsaye ya ce, ni Abubakar ɗan wane, ya kawo salsalar shi ya ce, na rantse da Allah tun da nake ban san wata mace ba sai matata ta aure. Ya ce kowa ya tashi ya faɗi haka, sai kowa ya sun kuyi da kai. Ya ce to ku bar mutane Allah ya shirye da mara ku kuna da bunu a gindi za ku kai gudunmuwar gobara ko kun fahimta jama'a to saboda haka in dai mutum shi ma san akwai matsala to an nada shi kada ya karba wastifa'il huquqi da kuma cika haƙoƙin mutane in ya zama mutum yana satar kudin gwamnati jama'a aka ce za ka kawo shugabanci EFCC a saka shi ka gaya min yadda al'amarin zai tafi wa hifzi amwalil aitami da kuma ana nada shugaba ne dan ya kiyaye dukiyoyi na marayu wal majanin da dukiyoyin mahaukata mutum ne uban shi ya rasu ya bashi shi kuma mahaukaci ne kaga shugaba ne zai tsara ya za a rike mai dukiya har ya warke ko kuma ƴaƴan shi masu hankali in sun taso wan nazari fi umurihim ana nada shugaba ne dan ya rinka nazari da bincike game da al'amuran musulmi ila ghairi zalika malan yace da ma dai waɗansu dalilai min ma taqaddama zikiru waɗanda bayanin su ya gabata wa ma fihi min al-fisqi yuqiduhu an al-qiyam bi hadhihi al-umur wa an-nuhud fi biha malan yace in ya zama akwai fasikanci tattare da shugaba ba zai iya yunkuri dan gyaran waɗannan abubuwa ba zai yi jama'a zai yi ba dan haka malan yace falau jawazna an yakuna fasikan da zai yi mu halatta cewa shugaba ya kasance fasiki adda ila ibtali ma uqima li ajlihi to da wannan fatawar tamu zata kai zuwa ga bata abin da yasa ake tsaida shugaban an tsaida shugaba ne dan adalci to kuka zaba azzalimi kuma fa malai yace ala tara filibtida ga wata kaida jama'a yau kusan shekara nawa Qurtubi ya faɗi wannan magana jama'a Qurtubi yau shekara shi 760 da rasuwa amma bari ku ji magana da ya faɗi sai ka gaggata kamar yanzu yake magana yace ba ka ganin a halin neman shugabanci na farko annama lam yajuz an yu qada lil fasiq li ajli annahu yuaddi ila ibtali ma uqima lahu wa kadhalika hadha misluhu wa qala akharuna yace ba ka ganin a halin farko mutumin da duk aka ce gashi nan za a zabe shi a halin shugabanci ya baka ga yana yi zaka ga yana boye halayen shi haka ne ko ba haka ba yana boye halayen shi saboda me saboda ya samu kaiwa ga wannan kujera har sai al'amari ya tabbata sannan sai zo ya bayyana ina jin zai ƙara bayani ma akan ainihin wannan ina fata an gane abin da yake so ya tabbatar mana shine ba za a zabi shugaban da yake ainihin fasikancin shi ya bayyana ba domin yin haka zai sa a zabi shugaban da ba zai tabbatar da adalcin da aka sa shi ba وقال اخرون وسكما سي سكاچه لا ينخلق الا بالكفر با ا cire shugaba sai in kafirtaye aw bi tarki iqamati salati ko kuma in ya daina tsayar da sallah aw tarki ila du'aiha ko kuma ya bar kira zuwa ga ainihin sallah aw shay'in min ash-shari'a ko kuma sai in ya bar wani abu na shari'a لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة سبب أجكين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيتي وألا ننازع الأمر أهله كرم سكي ما سملكي ميمس جايا جمد ملك الناس قال سي النبي يتي إلا أن تروا كفرا بواحا سيدي أنكم كافرتي كرر عندكم من الله فيه برهان wanda kuke da hujja a wurin Allah madaukakin sarki to in kun ga haka to za ku iya yin ainihin wato tawaye akan haka wato abinda wannan magana take cewa ita ce sabani ya kawo dangane da shugaban da ya zama fasiki ne ga hasilin yadda mas'alar take jama'a saboda lokaci ya taho insha Allah ta'ala za mu iya barin ta sai gobe mu dauki tattaunata dan a karasa tattaunata da ita da wasu mas'aloli mas'alar ita ce idan ya bayyana fasiki ne a lokacin da za a zaba ba za a zabe shi ba to amma sai ya boye halin shi sai da aka zabe shi tsaf sannan sai ya bayyana halin shi wasu malamai suka ce halin shi na bayyana to ya fita daga mulki kenan wasu malamai suka ce a dan wannan neman mata ko satar dukiya ko rashin wasu abubuwa ba za su ainihin wato sanya a cire shi ba sai in ya zama kafirta ya karara ya fita daga addinin musulunci ko kuma ya daina sallah ko kuma ya daina wani abu wanda aka san cewa wannan abun na shari'ar musulunci ne a ce ya daina alwala ko aga ya daina sanya suturu irin na ainihin wato rufa tsiraici ko wata magana makamanci haka kenan ko kafirci ko wani fasikanci da ya shafi kifar da wani rukuni daga cikin rukunai na musulunci waɗannan su ne dalilan da wasu malamai suka gamsu akan cewa su ne kaɗai za su iya sa a cire shugaba. To amma kamar yadda na ce mana, wannan matsala ga ta taho jama'a gaskiya, saboda Allah ga lokaci ya ƙure mana insha Allahu ta'ala, sai Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ƙarasa tattauna wannan matsala, sa'annan sai a zo a ci gaba da wannan tafsiri insha Allahu ta'ala. Hasilin dai abin da muke nunawa shi ne sharɗan shugaba da kuma irin yadda shugaba in ya samu kanshi a wani hali na zalunci ko kafirci ko fasikanci, ina mafita dangane da haka. In Allah maɗaukakin sarki ya so, gobe mun zo za mu yi cikakken bayani. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.